sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada radio amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a VOA Hausa ko kuma sashin Hausa.com masu gabatarwa tare da ni Sarfil Hashim Gumel
a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari a yau za mu duba batun ƙara ciyo bashi da Najeriya ke shirin yi
shekara biyar da ya wuce da su inganta mana kasan ba sun ga halin da ake ciki ba su gani ba sun ciyo in can ba su san ba su biya ba shine suke so su ƙara daura ma wani
to shin menene matsayin ƴan Najeriya ko kuma tsayar matasa game da ƙaruwar Najeriya nauyin bashi
a ra'ayina gaskiya wannan bashin da za a ciyo ni ba na goyon baya tun daga karo na uku kenan in an karbo kudin ma abin da yake cewa za a yi ba a yi baya zuwa inda ya kamata wajen talaka sai makali a sama
a ra'ayina shine idan an ci wannan bashi ya kamata shugaban kasa duk ayyukan da ya bayar a yi da wannan kudi ya bibiye su matsalar da muke fuskanta idan an ba da kudi a yi aiki ba a bibiya
da wannan shiri domin jin dukkan abubuwan da muke dauke da su haka kuma a shafinmu na Facebook mun tambaye ku cewa a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke shirin ƙara ciyo bashi daga kasashen waje shin kuna gani wannan da ba daura shugabanni gobe shugabannin gobe ko matasa nauyi bane a gaba zamu kawo muku wasu daga cikin amsoshin da kuka ba mu
to ga waɗanda ba su samu damar bayyana mana ra'ayoyinsu ba akan wannan batu na ciyo bashi zamu bude muku layin waya domin ku kira na ku ra'ayin lambar mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-5 sai ku biyo mu domin cin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe
mu fara ne da karanto amsoshin da kuka rubuta mana na tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook
to amsa mu ta farko ta fito ne daga Usman Ji Jibril Funtuwa wato a jihar Katsina yace a gaskiya ko da shugaba har zai amso asusun IMF baki daya na imani da Allah ba zai ba mu kunya ba ba kuma zai zura ido su sulale ba kamar yadda gwamnatocin baya wato kamar gwamnatocin baya suka yi kenan
babu ma mai ji za a ranto ko an ranto
to ba
sai kuma an sansani su mai shinkafa son yace yau da gobe ikon Allah gaskiya bai kamata gwamnatin Najeriya ta ciyo bashi ba domin yin hakan tamkar daurawa shugabannin mu na baya ne gadar basussuka
to fa lalle fa to sai kuma Nasiru Kainuwa Hadija yace bashi hanji ne ba kasar da bata da ba bashi akan ta ba wato ko ta kasa akwai bashi biyu a ta kuma kun sani bashin da ake bin Amurka ninkin ba ninkin wanda ake bin Najeriya ne dan haka mun amince a ciyo bashi matakan talaka zai gani a kasa
yanzu an gani
wato ya furanta cewa wai bashin da ake bin Amurika da kuma to ai ba
akwai abubuwa da
yawa amma haka da kasa
guda biyu sai kuma amsar Adam Taylor Gurum Hausawa yace daga jihar Plateau yace assalamu alaikum yau da gobe a matsayina na dan kasa kuma mai kishin kasar shi samsam bana goyon bayan ciyo bashi da shugabannin mu suke yi domin hakan na yin kutse wajen hana shugabanni masu zuwa aiwatar da aiki sai a bar su da biyan bashin da mu ƴan kasa ba ma ganin alfanin shi
to sai kuma kaka Alhaji Bakar ne Gursuma Damasak shi kuma cewa ai ba yau bane ake wato lafta al'umma Najeriya bashi dan a shagiya da dubu mun goya ba
to alkyau shi Ibn Nuruddin Dasle yace wannan ba adalci bane don kara durkusa kasa da mu shugabannin gobe wannan ba daidai bane
to mazalla karshen ra'ayin ku kenan mun gode sai cigaba da aiko to Yau kafin mu kai ga zauren tattaunawa da wakilin mai shirya zamu je jihar Kano inda zamu ji ra'ayoyin wasu matasa game da wannan maudu'i namu.
Fara Allah ya ciya mun. To ra'ayina ni aita kasa ba ma kasa ba duk irayin dan adam da ya gana mu'amala da kudi. To baya zama wani shi kade sai da wani. Saboda ka duk kasahe musamman mu nan Afirka. Tahin da muke yi wasu ne suke dafa mana muke tai tan yabba shi tan ya tallafi wani abun ya zama tallafi ne a kai mana wani abun kuma bashi ne sai a biya kawai dai abin da ni nake duba kai shine ba karbo bashin ne matsala ne a guri na ba yadda za a bi wajen kashe wannan kudaden idan shi zuwan kasa ya bada umarni ayi kaza to bibiyar wannan abin da za a yi da wannan kudaden ya kai inda ake so a je ko kuma abin da ake so a yi din an yi shine kawai ni dai buri na yawa ta ne so mun ba shi kasa man
sunana Abubakar Sani a ra'ayina gaskiya wannan bashin da za a ciyo ni bana goyen baya tun da karo na uku kenan in an karbo kudin ma abin da yake cewa za a yi ba a yi baya zuwa inda ya kamata ya zo wajen talaka sai makali a sama idan jin dadi ya zo a kasan nan tsadari suke jin dadi amma idan wahala ce talaka shi kullun shi ke shan wahala saboda haka je ma mai tabelan tana yau ga misali titin nan na Maiduguri Road tun zamanin Obasanjo aka fitar da shi har yau ba a gama shi ba so irin wayannan abubuwan ga sanan da yawa ba su lissafa ba ka sanna saboda haka ba ma goyen baya gaskiya ciwo ba shi
sunana Yahaya Adamu abin da zamu ce da wannan bawan Allah idan wannan rance zai zama alkhairi a ga yan kasa to ubangiji Allah ya sa a karbo su kuma Allah ba da ikon ayyuka da za a yi da su wanda za su ci gaba a kasa
suna Bashir Muhammad ya kasai gaskiya wannan bashi suga da ake karbowa ba su da amfani a gare mu saboda a baya an yi mana gane cewa an kwato kudi biliyoyi amma kuma har yanzu ba ambata komai abin da aka yi da su ba to kuma gashi ana dada karbo wayansu kuma bashi wanda yake wannan bashi yaya da jikokin jikokin ma nan gaba in sun zo suna cikin matsala gashi a cikin matsalolin da ake fada za a yi da kudin babu abin da mu muka gani gaskiya ba wanda zai fito ce da kai ya amfana kai tsaye da irin wannan kudade da ake karbowa kuma kudin nan kullun ninkawa ake kuma kudin nan kullun karan ninka mana bashi ake yi wanda yake gaskiya mu ba ci gaba ne a gunmu abin mu a hakan ma alhamdulillah tun da yake kamar inda yake kirarin kasar mu da arziki da kudi da komai to har yanzu mutane kalilan ne suka rike kwatowa da ake cewa an yi ko wani abu gaskiya mu ba mu gani ba sannan kuma ce a kara mana bashi to karin matsala ne da mu talakawan kasa na kasa zamu shiga
sunana Hamisa Wani eh ra'ayina shine idan an ci wannan bashi ya kamata shugaban kasa duk ayyukan da ya bayar ai da wannan kudi ya bibiye su matsalar da muke fuskanta idan an bada kudi ai aiki ba a bibiya rashin bibiya shine babban matsala amma in dai za a bibiya aji inda aka sa su aikin da aka bayar an yi abin da ya kamata ai ba wani matsala bane ba kasar da ba ta cin bashi su ma America suna cin bashi duk wata babbar kasa tana cin bashi amma ana bibiyar ina aka kai wannan kudin da aka ciyo bashi mu shine fatan mu kawai
to suna na ya ugar ba can baya mai girma shugaban kasa baban gidan ya ciyo kuma da sai da aka bibiye mutane aka tambaye su wasu suka amince wasu ba su amince amma duk da haka shugaban kasa mai girma ya ciyo wannan bashi har ta zo kan mai girma shugaban kasa Obasanjo shi ma ya ci to kashi ta zo kan mai girma shugaban kasa Jonathan shi ma ya ci kashi kuma Allah da kaddara iko sa ta zo kan mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari a matsayina na talaka idan an ci wannan bashi bukata ta mu ga cewa Allah ya bashi ikon an yi wa jama'a aiki ya juya ya bibi mabiyansa in an sa su wannan aiki irin ka bibiyar su
tausaya ma talaka na ji tausayi da yana to ya ake jama'a me ya faru wallahi shugaban ni kutuna rabana
Mahmud Kwari yanzu kuma lokaci ne da zamu leka zauren tattaunawa da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya jagoranta game da batun kara ciwo Najeriya bashi nakikika gareka
To masauraro assalamu alaikum muna da malamai a zaure guda uku waɗanda zamu dubi lamarin bashin da ke kan Najeriya diddiga a ƙarshen wannan shekara da muke ciki take na cewa ya kai trillion 25.7 wato kusan trillion 26 kenan ba ku ji sunayensu daga bakin su
an sunana Musa Aliyu sarkin yaki daga karamar hukumar Zaria cikin gundumar Kaura
ajiya
sunana Sarah Abubakar Zazzo wacce ku aka fi sani da Saratu Bimish
sunana Ismail Sahabi daga nan tudun wadan Zaria
menene kace ganin makomar Najeriya game da wannan bashi na trillion dake kanta
dan Isa Lol Ikara kafin in magana akan makomar kasar wannan bashi da shugaban kasa ya rubuta wasiƙa ya rubuta majalisa ta tara a lokacin wancan majalisa ta takwas ya rubuta suka ce a ba za su bashi izini saboda wasu dalilai to a yanzu wannan majalisa kusan tashi ce rubuta musu yana so a ci bashin kusan dala biliyan 29.96 kusan biliyan 30 kenan kusan abubuwan da duka ya rubuta a takardar za a yi abuwa ne da suka shafi harkar wutar lantarki da mining da harkar agriculture noma da kiwo kenan sai harkar lafiya da ruwan sha da kuma harkar ilimi ka dauko ita kanta fawa kusan shekara 40 a Najeriya ana cewa za a yi Mambila Power Project wanda Mambilan nan ita ce in aka yi ta mutanen arewa za su samu wutar lantarki to tunda shugaban Muhammadu Buhari yazo ake yaudaran talakawa musamman yan arewa akan Mambila Power Project a shekarar 2016 ya sa kudi shekarar 2017 an sa 2018 an sa 2019 an sa 2020 an sa yau sai ga minista ya fito ya ce ko share wurin nan ba a yi ba so yanzu kuma za a ci bashi dan sunan za a sa a harkar fawa da wannan harkar Mambila kudaden da aka sa a bayani aka yi da su
amma dai ka san irin wannan bashin ai waɗanda ke bayarwa su kan sa ido akan abun ila wannan karan Mambila ta fara aiki
to Allah ya sa a gurguje sun ce za a sa harkar mining da harkar titina yanzu dubatan daga Abuja zuwa Kano shekara nawa ana aikin nan kullun mutane ke mutuwa yanzu gwamnati ba ta iya ba da kuɗi a ƙarasa aikin ba sai an ciwo bashi harkar noma da kiwo Najeriya muna da sama da hekta miliyan 30 amma tunda gwamnatin nan ta hauta ce tana tallafa ma manoma su kan sun fito through Anko Boros program sun ce sun tallafa ma manoma kusan miliyan 1.1 amma ka je kauye ku ka tattauna da manoman gaskiya shin mutum ne suka samu wannan tallafin shin gwamnatin tarayya hawan shugaban kasa Muhammadu Buhari hekta nawa ya je kauye ku daji ya gyara inda ba a noma yanzu mutanen da ke Birni idan za su noma a hekta ana bada har 30,000-40,000 20,000 a hekta ɗin za a baka a roka su noma shekara ɗaya ba furaren noman musamman arewa idan ka zo magana harkar lafiya yanzu manya-manyan asibitin gwamnatin tarayya musamman Titun Hospital mu a nan garin an yi lokacin da idan ka je asibitin ma wari yake asibiti ba inda kake neman lafiya glob in ya mutu mara lafiya ke hada kuɗi su sai glob su sai wasu abubuwa su ba su hada kuɗi su sai chemical da za a wanke bayi
amma duk wannan abubuwan ne suka sa ake so a ciwo bashi a idan ai maganin
kara biyar me akai duk basu sukan da aka ci a baya in ka zo harkar ruwan sha kashi sama da kashi 40 na mutanen Najeriya ba su da ruwan sha tsaftatacce da za su sha an ce sai an ci bashin $30 billion kan nan za a sa a harkar ruwan pompo in ka bo maganan ilimi wancan gwamnatin an yi yarjejeniya akwai need assessment fund an ce za a bada 1.4 trillion malam in Isa Lol Ikara akwai bashin da wannan gwamnatin ta fara ci shekarar 2015 na biliyan 1.3 billion wanda suka ce za su gyara North East abun kunya shekara nawa yanzu daga cin wannan bashin ne aka yi a North East
wato kace kace cin bashin nan bashi da wani amfani
gaskiya ni ana wace na yi a shekara biyar ko ku kai kanka maganganun da kai ɗazu a shimfiɗar da kai in baka manta ba daga shekarar 16 na wancan gwamnatin sun ci bashin kusan trillion 12 ne da biliyan 600 a shekara 16 kuma kaga ayyukan da aka yi daddare cewa sun yi banna an yi banna wanda ba a taɓa yin ta ba a tarihin Najeriya a shekara 16 nan to amma abun mamaki muna ta zagin PDP sai ga APC ta zo a shekara 4 ta ci bashin trillion 13 da biliyan 1 wasu ayyuka aka yi a ƙasa wanda talaka zai shaida a shekara 5
ba ga shi an fara ganin jirgin ƙasa na kar kaina da kai komo a ƙasa ba
jirgin ƙasa a waccan gwamnatin suka yi sai da suka yi kashi 85 ƙarasa gwamnatin nan ta yi Isa Lol Ikara yanzu a shekara 4 an ci bashin trillion 13 da biliyan 100 kusan kace yafi abin da wayancan gwamnatin da muke zagi a shekara 16 suka ci kuma yanzu aka ƙara cin bashin biliyan 30 in baka manta ba shekarar da ta wuce bashin da ake biya fa a budget din shugaban Buhari kusan 2 trillion biyu don abu aka biya a 2019 wanda capital expenditure aikin da za a yi matalaka a ƙasa kusan trillion biyu ne da kusan billion 900
mana sahabi
2020 budget da aka yi bashi kawai debt service da za a biya provision a budget in 2020 trillion biyu ne da billion 450 aikin da za a yi matalaka trillion 3 da dan wani abu ne misali
bari mu je wurin Hajiya Saratu mu dubi ana maganar Hajiya ku kuna kallon yadda kasa ke tafiya da kuma yadda ake da bukata na ƙara inganta wannan kasa saboda kuna cikin wanda kuka kuka a baya cewa babu ayyukan ci gaba to yanzu ana ta samu kuɗi za ka ci gaba kuma ana kukan bashi ya ke kallon bashi na Hajiya Saratu
to in an so bashi ne ma me za a yi da shi bai
inganta kasa
inganta kasa shekara biyar da ya wuce basu inganta mana kasan ba sun ga halin da ake ciki basu gani ba sun ciyo in can ba sukan basu biya ba shine suke so su ƙara daura ma wani bashin a Najeriya kenan duk wanda yazo ma kenan shi ma ba abin da zai iya yi sai dai ya dinga biyan mana bashi ba su da wani aiki ni ban ga wani aiki da aka yi guda biyu ko uku wanda za a ce gashi an yi ta a gwamnatin APC ba
kina maganar da ake na wannan hanya da ake ganin tintin fil a zartun lokacin soja hanyar Abuja zuwa Kano yanzu gashi ana kafce ta ana yin sabuwa
idan hanya za a yi hanya akan lokaci mana mutum dubu nawa suka mutu har wani sojan haya suka dauko a lokacin rana wata ta Laraba da aka yi wannan goslo din na kwana sai tun daga Abuja ta ho sai da ne kwana ɗaya da wuni ɗaya akan hanya suka dauko wani sojan haya wai shi dan ai na fito a Nagarrani magana yace wai hanyar nan wai ba ɗan custom bai custom ne suka fito hanya wai a ce custom ne za su fito mana tsakiyar hanya wai suna binciken mai daukar buhu ɗaya na shinkafa wannan wace irin bala'i ne buhu ɗaya na shinkafa mutum dubu nawa suka yara nawa suka fada a gurin suka sumi saboda ruwan ma da zamu naira 50-50 muka dinga siyan fiye wata wannan haka ake gyara
ai duk wannan matsanancin rayuwar da matsalolin da kuke gani ake so a ciwo bashin dan a inganta kasar
kash ni in kana maganar bashin na zuciya ta kara fitin abin nan take saboda menene zai sa a ciyo bashin wai da abu da aka ciyo komai bane sai yanzu za a kara ciyo mai bashi a daura mana wata masifa kenan wanda yazo gaba kenan kaga ba abin da shi ma zai mana sai dai ya biya mana bashi ko in kuma mai zuciya irin tasu ce shi ma bashin zai kara ciwo mana shikenan mu an gama da mu an kashe mana kasa
amma ana cewa bashi hanji ko a daidai kuma mutane bari kuma gwamnati an ce duniya ba kasar da ke rayuwa ba bashi
waita akwai kasashe da yawa wanda suke rayuwa babu bashi ko da za su ciyo bashin ma ba kamar irin haka ba ayyayi yawa da in ma an ciyo bashin mu ba mu damu da bashi ba amma da ana gani abubuwan da ake yi ne mu ba za mu damu ba amma a ciyo bashin mu ba amma a maganin komai sai dai yasu su dinga kaso suna rabawa to kan me za a dinga ciyo mana bashi gaskiya ba mu yadda ba
ku gamsu da abubuwan da aka yi a baya da ba su kan da karba ba
to wai me aka yi kai me akai a bayan
yanzu kike ce ba abin da akai a gwamnati irin na ci gaba da ake gani a wannan kasa
to fito su faɗa abin da suka yi mana akan wannan bashin trillion da suke faɗa sai in banda wahala mutane suna wahala talakawa da suka yi jajirce suka zabe ku suna cikin wahala da masifu kala kala
je ya saru tukin dauko riga siyasa bari mu je wajen dan siyasa musamman ganin cewa kina magana cewa ina akai me akai alajin Allah menene kuke ganin wannan kasa za ta amfani da shi akan maganar bashin nan
to alhamdulillah mun yanda masu magana suka yi bayanan su babu shakka kowa da kaje magana yayi shi ne a bisa kan hujjar shi da dalilin da yasa yake ma tunda aka fara siyasa dawowa jamhuriya nan da muke ciki babu shakka mu mun ga abubuwa na ci gaba a cikin wannan nan gwamnati fiye da gwamnatocin da aka yi su a baya tunda aka kirkire Najeriya ba a taba samun gwamnatin da ta tallafi manoma domin kokarin su tsaya da kafinsu kamar wannan gwamnati akwai program wanda aka yi su akalla kusan kala 4 zuwa 5 wanda kuma al'umma ni na gani da iguna waɗanda suka ji suka amso waɗannan abubuwa kuma suka gudanar da aikace a kansu na farko akwai fannin noman masara wanda mutanenmu sun shiga cikin wannan program sun amfana kai wakiliyar ma da take raba abubuwan ma'aikatan wannan ne sannan abu na biyu game da magana na titi wanda ya taso daga Abuja zuwa Kano a baya ga wannan ma akwai daga Maiduguri zuwa yadda misali ake bukatan ya kai a arewaci da kudanci
duka ana yin waɗannan aikace-aikace kuma an bar titunan nan sun lalace fa duka a baya shi kuma tunanin shi ne ya ga ya dace da cewa me zamu yi domin mu taimaka ma al'umman kasar nan su samu saukin rayuwa duk da an jefa mu a baya kuma wanda duk yake kokarin ya fito da kai daga cikin ramin da ka fada to haka nan fa zaka yi hakuri da irin turjiya da zaka iya fuskanta da yanda za a yi a fito da kai zuwa wannan
amma kana sare da wasu suna fargabar cewa ciwo bashi a narka shi a aikin da ba zai haifar da riba ba shi hadari ne
babu shakka akwai mafita game da wannan bashi da ake bukata akan
me mafita
yana bukatan dukkanin dan Najeriya wanda yake daga kan shekara 30 da ya tsaya da kafan shi abubuwan da muke da su a baya ba su wadace mu ba ta yanda za a yi dan Najeriya ya tsaya da kafan shi to kaga dole idan har kana son ka kara bunkasa kasanka ko al'ummanka abinda kake da shi baye da yawa dole ka nemo rai idan har kana bukata so dan haka mu muna taya shi addu'a ne game da yanayin yanda yake tunani da kasan yake son ta zama
amma ba ku fargabar cewa yawan karo bashin da ake kuma yana kara adadin kudin da ake warewa dan biyan bashin
to ai shi wanda dubba zai mu'amala ma da bashi ba to ya koma gida ya zauna ita kasuwancin duniya ko kuma tafiyar da mulki na duniya dole sai da kuɗi sannan za a samu nasarorin abubuwan da ake bukata kuma baka isa ba domin kana shugaba ka ce dole duk abin da ka taso sai ka kai don haka mai girma shugaban kasa mu kiran da muke a gare ka haka nan dama dukkanin wanda zai yi shugabanci dole shi ya rufe kunnin shi da ya kuma bude da domin jin koke na al'umma amma abinda kake bukatan kai ita ce ta nasara a ga mutanen kasa to wallahi ka rufe idan ka kuma toshe dukkanin kunnuwan nan naka domin mu samu nasarar da muke bukatan mu samu
amma trillion 13 da ake maganar gwamnatin ba
11 ne
wanda Buhari ya ciyo
eh
amma sha
a ita gwamnati ne ta gabata ita ne take da tara ka fahimce ni ita kuma muka zo muka 11 abubuwan da muka yi
to ai 25 da doriya ne yanzu daga ina sauran suka zo
22 da doriya ne a yanzu ne ake bukatan tala 28 misali da wani abu shine zai kai 50 da wasu ɗan dugwanni
kun gamsu da abin da aka yi da bashin da aka ciwo
babu shakka
za a iya biyan bashi da irin wannan wurare
ai shi ba wai talakan ne ya biya ba aya za a yi a kafa al'umma ita gwamnati ita ta sanya da take samar da kudaden da take yi haka biya bashi mu talakawan da ke kasa misali ba dole bane mu tsaya mu biye waɗannan abubuwa amma mu maganin bambance-bambance masu yawa tsakanin gwamnatocin da suka gabata a baya da wanda muke da su a yanzu
hada saratu kun ji ba ku ne da maganar biyan bashi ba kuke ta daga jijiya wuya gwamnati ta sai da shi biya bashin nan
to aini abun ma ne ya daure min kai maganar da yake yi saboda ka san menene to shekara 5 ba a ba matashi talakan Najeriya dama ya tsaya da kafinsa ba da suka yi to yanzu shekara ku ne da yayi su ba mu dama
Hajiya sai yaushe ne 'yan Najeriya za su gamsu da shugabanninsu a ba su dama maganar shi bashin da za a inganta kasar nan ya samu jindin zama tunda kasashen da suka ci goma suna karbuwa.
Maganar bashi mu 'yan Najeriya talakawan Najeriya wallahi ba ma san bashi saboda abin da jiya kai ba ta yi ba gobe ma ba abin da za ta yi.
Bai sani ko ku samu gara basa irin lokacin Obasanjo da aka nemo aka yafe ba su kan ila nan kuma an gina kasa kuma kasashen duniya sun yafe muku.
Ka da kace lokacin Obasanjo kai ma ka faɗa da kanka lokacin Obasanjo a wannan lokacin ko an yafa bashin ba za su ga mana an yafe ba wannan gwamnatin ko an yafe bashin ba za su ga ba
amma wasu su kila adawa ke don ana magana in dai karbuwa a duniya ne da kima da sanin ya kamata wannan gwamnatin ta fi waccan da ke magana
ai mu ba adawa mu duk wanda ya san ANPP a cikin wada mu ya san mu ne masu son Buhari na farko mu ne Buhari ma a Zaria
sa ku gudun mai
abin da ya sa muka gudun mai duk irin wa'annan abubuwan da muka yi tunanin cewa ba Buhari nan ya zo masha Allah mu ce sai Buhari nan ya zo to zai sa a samu canji fiye da na da to sai muka gagara ma na da din na ce to gara ma mu tattara kayan mu koma na da din mu haɗe mu dawo mu yake shi
amma ba ku ganin an kawo lokacin da in ɗan ƙasa suka yarda da shugaban su za su yarda duk abin da yayi akwai hangen da yayi tunda an ce abin da babbai hango yaro ko ya hauri mai ba zai hango ba
da kana maganar dani ba yanzu ba ni wallahi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kunya ya bani 2011 wallahi kuka yake yi tunda ya hau ka taba ganin yayi mana kuka akan bala'in da muke ciki a sace mana yaya kanni yunwa kalla kallan masifu ka taba ganin ya fito yayi mana kuka amma yayi kuka lokacin da Obasanjo ya mai da shinkafa dubu na taliya dubu nawa ne ko shinkafa na yazo yace za ta koma naira 1500 ashe tiya yake nufi
ta kai da na ikrar da tawagarsa
yanzu kuma zamu so jin ra'ayoyinku masu sauraro tare da shawarwarin da zaku bayar wa shugabanni gaba da wannan batu lambar da zaku kira ita ce 1202 205 5655 kafin nan a shakata da wannan wakar
kira mun samu daga wane ne ma tukunna daga ina ake kiran kuma
sai ku araba asara ne ina kiran ku daga bayarsa
bayarsa to show mana sauraron ka menene ne an ka gama da wannan batu da ake magana na cin bashi
mu wannan cin bashi ba mu goye bayan shi ba in ka dubi a Lagos ya Lagos ana tunanin ta yi kowace jiha a Najeriya ta rara kuɗi shiga to bashin da ake bin su wallahi in za a tsaya a kudin ta wallahi suna yi masu state state uku kanana state suna yi musu albashi bashin da ake da so mu mai dada wanga bashin da Buhari yake so ya ci ba ba mu goyi bayan wannan abu bai wannan ana so a lalata muna kasa ne bayan ya sau bayan ya ci don wanga ba shugabanci bane na tsakani da Allah
to na bayan sa mun gode kwarai da gaske da
yanzu kuma bari mu tafi jihar Kaduna wa yake kan layi daga Kaduna
to a hajiya barkanku da al'asariya sa yammaci sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya
to Murtala ka ji maudu'in namu na yau
eh mun ji to kin ga da dai gwamnatin nan ba ma tambayan ta an ce ka za mu ce me za a yi amma zan fara tambaya
me yasa
saboda ta ƙara shekara 5 kusan yanzu shekara 3 ya rage do kuma ba wani abu da ya canza yanzu ban dauki miki misali akan wuta kin ce ni ne zan ce kwata kwata kar a ce bashi kin da wannan gwamnati ta zo wallahi tallahi wuta ban ga canji ba bayan ma na gani da gwamnatin da ta gabata wannan fanda in kika zo wata board wannan wata board ruwa sai a shi wata biyu uku hudu ba wabar da ne ko fanfan ka ba kin gani yanzu da hanyar mu nan nan daga nan Kaduna daga nan Abuja Junction ta hanyar Zaria kota kota hanyar nan a fafashe kin da ba a gyara ba ya ma fi da wancan gwamnati lallacewa to da a ce sun da ashe mu ce yayi amma muna tambaye su me za a yi da shi budget da ake na shekara 5 kudin mutun daga nan sai mun ci ba samu kwandala bane shi sa ba shi aiki ba in kuma an samu me ake da su kin ga ba dalilin da zamu ci a ciyo bashin
to Allah ya murtala mun gode kwarai da gaske wato ga dauko bayani mai tsawo kwarai to da ga wani da kan aure ga kwara wani ne akan layi da kwara
eh assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Gallo Garba Dinawa daga nan kwara to a gaskiya a ni a ra'ayi na gaskiya ba mu goyon baya da a ce wannan bashi sai da muka duba Allah Najeriya Allah ya mata arziki kuma kasa ta mai wadata da tattalin arziki da kamata ba in an ka ji hanyoyi na shiga muna da hanyoyin da muka mu za mu samu kudaden shiga waɗanda za a wa jama'a aiki
to na kwara to shi ma ya dauko bayani amma wayan dai ta kazi
yana taki wallahi
kana tare da mu
shi ma ya dauko bayani layin ya
layin ya saki
dai
sai ga lokaci kuma dai bai ba mu hadin kai ba lokaci ya zo
yayi halinsa
sare daga kiro masu rawa nan maka karshen shirin namu na yau yanzu a madadin wanda yake muka ya bada umarni Daniel Brown da ma injiniyan mu ta yau Nashwan sai kuma wacce ta maka muka gabata muku da shirin
Aisha Mu'azzam
tare da Mr. Phil Hashim Gumel nake cewa sai kuma gobe idan Allah ya kai mu muka sauke lafiya